الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وبعد، يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما يقول المكسابة يوشا أكو gawatan tara hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1445 wanda zo da 23 ga watan 3 2024 miladiya. Zamu ci gaba da karatun mu na alqur'ani mai tsarki a cikin wannan sura mai albarka. Yau da mu shiga sabuwar sura, suratul nahl. A wani masallaci mai albarka, kofar gida mai girma, sarkin damba. To, mu ji bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A wannan sura, suratul nahl, sura ce wanda Allah madaukakin sarki ya ambaci sunan zuma a cikinta. Shine nahl kenan, ko gudan zuma. Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan ƙaro na zuma a cikin wannan sura. La Allah, akwai hikimomi da daman gaske, tunda akwai ƙwari kala-kala, ba a ambace su ba, aka ware suna sura guda mai sunan nahl, gudan zuma. Akwai wato kenan hikimomi da Allah madaukakin sarki ya kimsa dangane da al'amarin wannan rayuwar wannan kudan. Wannan sura na farko a Makka aka saukar da ita gaba ɗayanta, kamar yadda Ikrima da Hassan al-Basri suke magana a kai, haka ma Adawu da Jabir bin Abdullah. Don haka ana iya kiranta suratul ni'am, wasu haka suke kiranta, maimakon su ce suratul nahl sai su ce mata suratul ni'am, saboda abinda Allah madaukakin sarki ya ambata na ni'imomi da ya yi a bayansa a cikin wannan sura, za ki kira ta suratul ni'am. Wani kaulin ya ce wannan sura a Makka aka saukar da ita gaba ɗayanta, amma banda inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi, zuwa nan. Yawwa, saboda haka wannan ba a Makka aka saukar da ita, an saukar da ita a Madina ne. Wato kenan iyaka wannan guri. Saboda haka ita wannan sura an saukar da ita, wato kenan, saboda sha'anin nan wannan ayoyin da muka faɗa kai, wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wa la in sabartum la huwa khairul lisabirina wa sabira ma sabarka illa billah wala ta'zan alaihim wala takun fi dayqin mimma yaquluna. Wannan ta sauka a Madina ne akan dalilin musala da aka yi wa sayyidina Hamza a yakin Uhud. Yakin Uhud kuma mun san cewa an yi shi ne a Madina, ko bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma Madina da shekara kaman 2 aka yi wato kenan yakin Uhud. Aka kashe sayyidina Hamza, aka yanka cikin sa, aka fitar da hantarsa, aka yanke kunnen sa, aka yanke harshen sa, aka yanke harshen sa, aka yanke gaban sa, duka wayannan dan walakanci da kafirai suka sa a zuciyarsu a wannan lokacin. To shine sai Allah madaukakin sarki da ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubo zuba, sai ya ce masa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi, amma duk da haka in sabartum lahu khairul lisabirina, yawwa, wasbiru ma sabarka illa billah, ko wagari. Sannan kuma akwai fadin Allah da yake cewa suma inna rabbaka lilladhina hajaru dinna. Wannan ayin ita ma a Madina aka saukar da ita, amma farin Allah da yake cewa wallazina hajaru fillahi min badi ma zulimu, to wannan ita a Makka aka saukar da ita dangane da sha'anin hijrar da aka yi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi daga Makka zuwa kasar Habasha. domin ita ce hijira ta farko ko sun hijira daga Makka zuwa a karkashin shugabancin Zaid na Usman ko da wannan Ja'far babban annabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi kasar Habasha to akan ta ne aka saukar da wannan dan haka wannan ita tayi kama da Makkiya a Madaniya amma kuma Makkiya ce wannan ayar Abdullahi dan Abbas yake cewa wannan sura gaba ɗayan ta Makka aka saukar da ita banda ayoyi uku na ƙarshe wanda muka karanta su ne yawa to saboda haka mun je bayanin wannan sura kuma ta kunshi kira da ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya bayin sa Allah madaukakin sarki ya ce bismillahir rahmanir rahim ata amrullahi lalle lamarin Allah madaukakin sarki ya zo shi lamarin Allah madaukakin sarki ya zo shi ai ata din nan aka ce bi ma'ana ya ati amrullahi al'amarin Allah madaukakin sarki zai zo shi amma sai Allah ya ce ata amrullahi saboda wanda yake magana din Allah ne yanzu in nace maka an yi kaza amma ba a yi ba zai iya faruwa kuma zai iya kin faruwa amma wanda yake masanin al'amarin idan yace an yi kaza kuma lallai lokacin da ba a yi ba to tabbas ne cewa wani abu sai ya faru don haka Allah madaukakin sarki sai yace ata amrullahi al'amarin Allah madaukakin sarki ya zo shi itibaran bi masa ya kunu saboda lakari da abin da zai riga wato kedin ya faru kamar yadda Allah yake cewa wa nada ashabul a'rafi rijalu ya'rifunahu to kaga yace nada ashabul a'rafi mutanen tozan al'arafi sai kira mutanen da suka sani a cikin gidan aljanna da sun ga mutum a cikin gidan aljanna sai su kira shi da sun ga mutum a cikin aljanna sai su kira shi ce wani kaza 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 Allah sarki suna daga wasu hannu ko kan kuna cikin aljanna kun tsere kun bar mana lamiyar kuluha saboda su ba su shiga ba amma dai ya ɗuma umu suna kwaɗayin shiga ɗin kaga sai Allah ya ce na da sai har sun kira saboda me itibari mai masa ya kuru saboda maganar Allah ne amma ma'anansa shi ne ƴan arafi za su kira ƴan aljanna ko kuma za su kira ƴan wuta tunda ai kiyamar har yanzu ba a yi ta ba tukunna yawwa to saboda haka kamar haka ne Allah madaukakin sarki ya ce al'amarin Allah madaukakin sarki ya zo ya ma'ana wato kenan al'amarin Allah madaukakin sarki yana nan wato kenan tafi kun bayyace wannan saboda haka al'amarin Allah kuma shine me hukumar Allah madaukakin sarki azabar Allah madaukakin sarki wato kenan ita ce za ta zo ta ko kuma suka ce tashin alkiyama wato kenan ta riga ta zo ma don haka kawai yanzu ku daina ma wani gaggawa amrullahi ai iqabuhu liman aqama ala shirki duk wanda ya zauna akan shirka yana sabawa Allah madaukakin sarki to azabar Allah madaukakin sarki wato kenan ta riga ta zo masa ma gaba daya mun bincike nan yawa wasu suka ce a ata amrullahi shine duk abinda Allah madaukakin sarki ya umurta na farilla da wanda ya umurta na hani da umurni yi da kuma wato kenan hani bari don haka ya riga ya zo shi ata amrullahi Allah madaukakin sarki al'amarinsa ya zo shi shine duk abinda Allah ya umurni ya riga ya zo shi yanzu kun ji da kunnan ku ko Allah ya ce yana son kaza kuma ya ce baya son kaza don haka me ya rage sai ku ci gaba da aikatawa ko kuma mun dauka ata amrullahi al'amarin Allah ya zo tashin alkiyama ce to ma'anar ta ga nan danan dana dab da kuke da tana kofar gida wato kenan dan haka Allah madaukakin sarki ce fala tastajiluhu karar ma ku nemi wani gaggautawa cewa wai ta zo din mun gane wannan yawwa saboda abinda suke neman gaggautawan na azaba ko to aka ce kar su nemi gaggautawa wannan lamari wato kenan ya riga ya zo shi sai wasu malamai suka ce amma idan muka ce ata amrullahi yana nufin wato kenan azabar Allah ne to al'amar azaban yana nan tafi ko muka ce tashin alkiyama ce tashin alkiyaman tana nan tafi amma idan muka ce abinda Allah ya farlanta ne kashi kai Allah ce fala tastajiluhu kada ku nemi gaggawan zuwan sama kamar yafi dacewa da wayancin abubuwa guda biyu mun fassara shi da abu uku ko azabar Allah da za ta zo ta ga masu wanda suka mutu akan shirka ko kaga tana nan tafi dan haka kar ma mai shirka ya nemi gaggawan waita iso din ko kuma muka ce kiyama ce to kiyamar tana nan tafi kar ma wanda bai imani da Allah bai gaggawa zuwanta tana nan tafi to amma fasara ta hukum muka ce umurce-umurcen Allah madaukakin sarki ne to inda ma za ta samu matsala shine inda yake fala tastajilu karku gaggawan zuwa karku nemi gaggawan ma ya zo shi saboda wasu malamai suka ce ba a hikayin inda sahabbai suka yi gaggawar abubuwa na ibada na mai su zo da wuri ba mun bayyana wannan yawa amma duk da haka Imam al-Qurtubi ya ce a'a su ma wa'annan da masu wannan fasalin da su iya kafa dalili da inda annabi sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya yarda da shi yake cewa wa faqtu rabbi fi salasi nayi muwafaka da ubangijina a abubuwa guda uku dame-dame na farko yace akan makama Ibrahim don annabi sallallahu alaihi wasallam yana makama Ibrahim sayyidina Umar yace masa alaysa hadha maqama abina Ibrahim nan dinnan ba nan ne inda babanmu annabi Ibrahim ya tsaya addu'an nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace nan ne sai ce to afala natakizuhu musalla ba za mu rike shi gurin sallah duk wanda ya dawo ya zo ya salla anan duk wanda ya dawo ya zo ya salla anan sai kuma ga aya ta safa wattake zo bi maqami ibrahim musalla kaga kenan kamar yana gaggawar jawowa abin da kuma gashi abin ya zo shi din sai yace ni nayi muwafaka da abin da ubangiji na yake so abin da nake so sai zama shine kuma abin da ubangiji na yake so sanan sai sake cewa nayi muwafaka da ubangiji na akan hijabi nace ya rasulullahi wa'annan matanka ne ya dukulu alaihin albar wal fajir da mutumin kirki da mutumin manzo ko a shiga cikin gidanka matanka suna cikin gida su yi hijabi kawai a sha makance sai ayi hijabi sai ta sauka kaga sai nan ma yace yayi ji dadi kira ko abin da ya gaggawa ya zo din kuma Allah yayi mu Allah madaukakin sarki ya sa yayi muwafaka da abin da Allah yake so sai ya sauka sannan na uku yace akan asara Badr lokacin da aka ji yakin Badar aka kama mutum 70 ko bayan an kashe mutum 70 aka ribato mutum 70 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'a ya zamu shawara da wayannan mutanen Abdullahi bin Rawaha yace mutanen suka karyata ka suka walakanta ka a je a samu jeji ko a tare itatuwa da gumagume a daddaure su a cinna wuta duk a jijjiga su a cikin wuta Sayyidina Abbas bafan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ciki wanda aka kamo yace a'a wa Allah kai yanka zumunci in kai haka baka kyauta ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai wata shawara Sayyidina Umar yace ina da shawara me shawaran ka yace a bani dan gidanmu kun san mutanen Makka ne aiko su ma kuma mutanen Makka ne a ba dan gidanmu a cikin aban dan gidanmu a cikin su mu bani tai in sare shi aqilu abai Sayyidina Ali ya sare shi waye abawa duk yan gidajen kowa dan Makka da ya musulunta ya hijira a bashi arne dan uwarsa wanda ya kamu aka kamu ya sare shi mu nuna wa duniya cewa musulunci nan mun fifita shakan komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi naji akwai mai wata shawara sai sai na baka ce ni shawara ta ba haka bane yan uwan gari eh yan uwan gari mutanen gari eh yawa abin da nake gani kawai a sa musu fansa kowa ya kawo kuɗi ya fanshi kansa kyali su na farko kuɗin za mu yi amfani da shi mu gina musulunci na biyu su ɗin wani Allah za su musulunta kuma su dawo mana to shi kuwa annabi sallallahu alaihi daga cikin ɗabi'unsa in an bai shawara yakan dauki mafi saukin ciki ne in dai ba haramun ba ne to sai ya dauki wannan ya dauki wannan sai washe gari ga aya ta sauko ma kana ni nabi ay yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard baya dacewa ga annabin Allah ya gwabzawa na farko da kafirai ba a bar shi ya tirmitsa jinin mutane a kasa ba don haka kenan yanzu maganar shawarar sayyidina Umar alqur'ani yazo da ita to da kake cewa nayi muwafaka da ubangiji na a gurare guda uku shine Imam al-Qurtubi yake cewa wayancan malamin ma idan muka yi amfani da wani hadisin zan iya kafa istidlali da shi ce is ai suna neman gaggawan jawowan abin da ma bai so din ba kenan mun gane wannan kuma akwai irin wannan sun kai kaman gurare kaman goma ko sama da goma wanda sayyidina Umar yake muwafaka da alqur'ani ba wai anan kadai wato kenan ya tsaya ba, saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam anan annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar kikinai yayi muwafaka da ayoyin da suke sauka na alqur'ani ko to, amma Zujaji yake cewa abinda ake nufi in an cewa to kenan menene ata amrullahi al'amarin Allah madaukakin sarki ya zo, don haka karku nemi gaskiya, karku nemi gaggawan ya zo shi, kamar fadin Allah da yake cewa hatta idza jaa amruna wa farat tunur, kaga shi ma wato kenan kamar suna neman gaggawan abin ya zo ne, ko kamar yanda ɗaya daga cikin manyan kafiran a cikin su akwai al-nadhr min al-harith yake cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indika fa'tir alaina hijaratan min as-sama'i aw ijtina bi adhabin alim. Allah, idan dai wannan Qur'ani shine gaskiyar da ta zo daga gare ka, to ba za mu imani ba, amma na zuwa tsakon kwanin azaba din yanzu, yanzu azabar ta zo ta yanzu, ko kuma aka mana azaba mai radadi, dan haka kaga kenan suna gaggawar jawowa wato tashin kiyamar a fili, don haka Allah madaukakin sarki yake cewa a'a, wato kenan kar sai gaggawar zuwan ta, kar sai gaggawar zuwan ta tana nan tafi, mun fahimci wannan, don haka sai gashi Allah madaukakin sarki ya abin, don farko da aka ce iktarabat sa'atun shaqqal qamar, kafiran Makka suka ce to Muhammadin nan fa ya zai jawo mana rigima, aka ce iktarabat sa'atun shaqqal qamar, tashin alkiyama yayi kusa, da haka ta ya tsage, sai suka shi suka shuru suka dace mu dan rage tukun nagar mu ga yarkar abin namu ya abin, to da akai kwana kadan ba su ga tashin alkiyama din ya faru ba, sai suka ce kai wannan abun bai faru ba, sai aka sake saukar da iktaraba linnasi hisabuhu wa fi gamlatin mu'riduna, sai suka ce eh karfa abun nasu ya zama da gaske, sai suka dan kaffafa a wajen sabo, saboda haka sai wato kenan bayan kwana kadan abun ba su ga ya faru, tashin kiyama ba ta zo ba, sai suka koma cikin sabon su, daga karshe sai aka saukar da wannan ayar da muke magana ata amrullahi fala tastajilu, to fa al'amr Allah ya riga ya so, wannan aya tana sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sabon sa suka zabura suka tashi hankali a tashe, kafiran ma suka tsorita, don haka hankalin kowa ya tashi, to sai Allah madaukakin sarki ya saukar da guntun ayar shine fala tastajiluhu, kar ku gaggawa zuwan sa yana nan tafe din, da aka ce ya zo din wato kenan ya zo din kar ku gaggawa yana nan tafe, da haka sai dan sai suka dan samu nutsuwa, an ce wani sahabi yana gyara ɗakin sa mai wa ya gina ana bebaya, za a an sa fallo ana bebaya za a sa abin, ya tafi sai wani sahabi tambaye shi ai wani sahabi ya zo zai wuce sai wannan na kan ɗaki mai gyara ɗaki sai ta mai yau sabuwar aya ta safa ya ce kwarai wahayi ya zo shi me ya faru, an saukar da ata amrullahi fala tastajilu, daga to tunda ata amrullahi ka kuma yanzu ɗaki zama gina, babu magana gina ɗaki an gama ko, sai suka sauko ɗakin da bai ginu ba kenan wani a Allah har ya ba duniya, saboda yanda suke da yaƙinin cewa abun ma ya riga ya zo, don haka babu rayuwarsa babu sauran wani abin, sai ibada sai ibada sai masallaci sai ibada sai masallaci sai jihadi da sauransu, don haka haka rayuwarsu wato kenan ta riga ta kare su, don haka ba su da komai da suka ci na gidan duniya, to Allah madaukakin yake ce subhanahu lallai sarki ya tabbata a gare shi wa ta'ala, kuma Allah madaukakin sarki ya daukaka amma ya shirguna ga abin da wato kenan ga barin abin da mutane suke shirka da shi, dan Allah madaukakin sarki ya tsarkaka domin suna sassaka gunki su ce shi ma Allah ne suna bauta masa, to Allah ya tsarkaka gabarin wannan ya fi karfin wannan ba ginin sa bane ba abun hadi bane, dan da su da kuma innakum wa mata abuduna min dunillahi hasab jahannama, da su din da kuma kan nasu duk wata za a yi da su karma mun wata jahannama, ba su kai matsayin a kai su ma aljanna ba, wanda yake aljanna ma shi fa kowa zama bawan Allah, to su ba su kai matsayin bayan Allah ba ma kenan ranar lahira wuta za su yi, don haka sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki gabarin abinda suke yin shirka da shi. To mu je mana
yunazzilu malaikata biruhi min amrihi ala man yasha min ibadihi ananziru annahu la ilaha illa ana fattaqun.
Allah madaukakin sarki ce yunazzilu malaikata, Allah madaukakin sarki shine yake saukar da malaiku, shine yake saukar da malaiku. Na farko kun ga akwai magana inzal daga sama wato kenan zuwa kasa, dole an ce sauka kenan daga makanin a'ala ila hadidil asfali. To saboda haka Allah shi yake saukar da malaiku. Malaiku kuma halitta ce ta Allah madaukakin sarki wanda Allah ya halicce su daga haske, kuma ya yi su a sifa yadda ya ga dama. Don haka ya sa su sun zama wato kenan jibilli, su haka kawai aka halicce su, ba kaman mu ne wanda yake muka haifuwa muke an yi mu ta tsarin da zamu rika haifa, muna hayayyafa already su an riga an yi su kawai kaman kayan kamfani ne, kawai an yi production kawai an riga an gama. Malaika baya aure don haka baya haifuwa, iyaka da aka riga aka yi su an riga an yi su. Ko kuma in Allah madaukakin sarki ya ga dama sai su kara halitta, kawai su halitta su ake, ta haka ba sa ci ba sa sha, kuma jibillansu shine ba sa saba wa Allah madaukakin sarki. La sunallah ma amaruhum wa yafaluna ma yumaruna. To daga su Allah madaukakin sarki haka, kuma yace Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi. Allah yana zaban a cikin annabawa, a cikin malaiku yana zaban manzanni, a cikin mutane ma yana zaban manzanni. Don haka idan an yi magana Allah yana sauko da malaiku daga sama, ma'ana yana aiko su kenan. Malaikan da Allah madaukakin sarki ya aiko shi ya zama me manzo a cikin malaiku, ko kamar yadda mutumin da aka aike shi a cikin mutane aka ce je ya gargaɗe mutane ya zama manzo a cikin wato kenan mutane. To Allah ne yake aikowa malaiku birruhi da wato kenan ruhi. Birruhi a nan ruhi yana da ma'anoni da yawa a cikin Alkur'ani, ko wani lokaci ruhi yana nufin Alkur'ani, ko kamar yadda ana take cewa a samu wani aya da take magana yanda aya take nufi wa ruhu wani mala'ika ne ya kace ruhu yawwa wa kazalika awhayna ilayka ruhan min amrina. Kaga wannan ruhu a nan guri yana nufin Alkur'ani ne, mun maka wahayin ruhi daga gare mu shine wato kidan littafi, daga gare mu shine wato kidan Alkur'ani, haka ne. Sannan wani lokaci ruhi a cikin Alkur'ani yana nufin rai irin na jikin wadannan. Ina aya a cikin Alkur'ani da Allah ya rike kullu ruhu kuma wata timila ilai mai illa qalilan, ko kaga wannan ruhi wanda yake jikin mu, wanda yake da shi ne muke yunkurawa mu yi abin nan. Sannan wani lokaci yana nufin ruhi yana nufin wato ke mala'ika Jibril, ko yawa fa arsalna ilayha ruhana fatabassalana basharan sawiyyan. So daga ruhi yana da ma'ana a da yawa a nan gurin. To amma anan idan Allah madaukakin sarki ce ya aiko mala'ika bir ruhi, ai ma ar-ruhi kenan, tunda yake tanazzalul mala'ikatu war-ruhu, mala'iku suna sauka da kuma ruhi. Don haka ruhi yanzu mala'ika ne kenan na daban. Wasu malamai suka ce mala'ika Jibrilu alayhi salatu wassalam wato kenan shine wato kenan ainihin ruhi din, ko yawwa shine ainihin ruhi da ake magana a nan gurin. Wallahu ta'ala a'lam. Amma Allah yana aiko shi ala man yasha'u min ibadihi, akan duk wanda Allah madaukakin sarki ya so a cikin bayinsa. Wanda Allah madaukakin sarki kaga kenan annabawa zaba zuwa ne ce Allahu yasdafi, Allah yana zaba. Don haka kenan malaika za a aiko shi kawo sako, ba gurin kowa za a aiko shi ba, sai wanda Allah madaukakin sarki shine manyan shawudin kenan, wanda Allah yake so a cikin wato kenan bayinsa. Sawa'un wahayi na manzanci ne, ko kuma wahayi ne na ilhama, ko wani abu fashi, wannan dai Allah ya kazzabi wanda zai turo wato kenan. Yawwa amma dai ka aiko shi da sako, sakon shine ne an anziru ku je ku yi ma mutane gargadi. In an ce gargadi shine a jakun nan su ko, ma'ana akwai daija tana tafe, karfa mutum ya je fada, karfa kaza kaza ku je ku ja kunnan mutane, da shar'in cewa annahu la ilaha illa ana, babu abin da ya cancanci abota masa sai ni, babu ilahi da ya cancanci abota masa. Duk wani abin da ake bautawa ilahi ne, amma ilahin da bai cancanci a masa bauta ba, domin ilahan kala kala ne ko. Yawwa, sha'iri yake cewa ilahun yabulu salibani bi ra'sihi laqad qaba man balad alaihi salibu, ga Allah yanyawa ta hauka su tana fitsari tana kashi, kuma a ce masa shi ilahi ne, ce kai Allah da mu irin wannan ilahi. To Allah madaukakin sarki shine ilahi na gaskiya tabbacece, shi ya cancanci a bauta masa. Don haka Allah madaukakin yake fattakuni, ku ji tsoro na, ma'ana wa shine khafuni, ku ji tsoro na kenan ko, ko kuma ij'alu baina ghadabi wa baina bainakum alwiqaya, ku sanya shamaki tsakanin fushi na da ku, ya zama fushi na yana nesa ku kuna nesa, kare zama ku abin, ma'anar wannan shine kenan, ku yi duk abin da Allah ba zai fushi da ku ba, ku yi duk abin da Allah madaukakin sarki ba zai sa ku a cikin azabarsa ba. Haka Allah madaukakin sarki ya ce, wali zalika jaa al-inzar, gargadi ya zo shi anan, la anna asaluhu at-tahzir lima yakhafu minhu, asalin da kawa anan shine ana jan kunnan mutane saboda abin da ake jiye musu tsoro a kansa, wato kenan ranan lahira. Yawwa, to mu je mana.
Qalaqas samawati wal ardha bil haqq ta'ali amma yushrikun,
Allah madaukakin sarki ya qalaqas samawati, Allah shine ya halicci samai, wal arda shine ya halicci kasa kenan, bil haqq kuma ya halicce su da gaskiya, ma'ana kenan ma kaza ganin samawati wal ardu ma bainahuma wai illa bil haqq ko ko batilan ko, ba mu halci sama da kasa dan barna ba. Yawwa, batilan eh, wa khalaqna samawati wal arda ma bainahuma, kuma khalaqna samaa wal arda ma bainahuma batilan, da samai da kasa ba mu halce su dan barna ba, ba mu halce su ma'ana dan wasa ba, ba kawai dan Allah madaukakin sarki ya zanna ne nishadi ne ba, a'a, ma'anan wannan shine akwai manufa, da Allah ya sama akwai manufa, da Allah ya kasa akwai manufa. Yau dan haka kar mutum ya dauka wato kenan akan abu akan wasa ne, a'a, kuma ce so illa bil haqqi face akan wato kenan gaskiya. Ta'ala Allah madaukakin sarki ya daukaka, amma yi shirkuna ga abinda wato gaban abinda wato kenan suke shirka da shi, min hadhal asnamin wa innahu gumaka allati tuqaddir wa allati la taqdir ala kalki kulli shay, wanda bata da wato kenan iko akan ta halishi wani abu, gumaka ba za su yi halittar wani abu ba, bayan gumaka duk abin da kuma shi ma ba zai iya yin wani abu ba. Yawwa, amma Allah ba da kisar kena da iko akan wannan. To mu ne,
wala qalil insana min nuqfatin fa idha huwa khasimun mubin,
Allah ba da kisar sarki ya khalaqal insana, Allah ba da kisar sarki shi ya halici dan adam, shi ya halici dan adam, bayan ya yi maganar halittun sammai da kasai ko. Yawwa, ai sammai da kasai kan dan adam haka ya gansu, zai iya cewa wato kenan ya yarda Allah ne ya halice su. To amma shi kansa sai ya dade tuna masa ni'imar, sai ya ce khalaqal insana, Allah shine ya halice dan adam, ya halice shi min nutfatin, wato kenan daga dugan mani, daga dugan mani, kaga kenan lokacin da za a halice dan adam ba a shawarce shi ba, za a yi ka ko ba za a yi ka ba, ba a shawarce ka ba, fari za a yi ka ko baki ba a shawarce ka ba, dogo za a yi ka ko gajere ba safe a shawarce ka ba, ba sai shawara da kai, to wa kake so ta zama ummanka sai mu kai ka cikin ta sai ka hita haife ka ba, a ba shawarce ka ba, waye kake so ya zama babanka, mai kudi ko mai mulki, ba a shawarce ka ba, kawai dai abin da yake shi kawai ya bayyana maka shine ka ganka ga ummanka ga babanka shikenan. Don haka ba ka da control akan wannan kwata-kwata, Allah madaukakin sarki ya tsara yadda ya ga dama, sabu shi yasa aka ce kowa ya yarda da kaddarar da Allah madaukakin sarki ya bashi, babanka nan shi ya fi dacewa ya zama babanka a duk duniyar nan, haka kuma ummanka nan da kake ganin ta ita din dai, to ita ta fi dacewa ta zama wato kenan ummanka a duk duniyar nan gaba daya. Haka Allah madaukakin sarki wato kenan ya riga ya kaddara kenan ko a halittar dan adam Allah yana cewa awalam yara al-insanu annaka khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa kasimun mubin dan adam baya gani cewa ne mu ne muka dace shi daga dugun mu ne amma abin mamaki shine fa idza huwa kasimun mubin sai gashi yana husuma yana ja ana faɗa musu Allah ya ce yana nuna bai yarda ba Allah ya hana yana nuna sai yayi ga yanda al'amari yake ya ce ba haka bane ga yanda za a yi ce ba haka bane karfe sai nayi yi ba zan yi ba da dai sauran irin waɗannan dan adam ya zama khasimun mai husuma akan gaskiya mai ja saboda yanzu ya ga yayi karfi ko yawa ya riga yayi karfi ko ya riga yayi kudi ko yana ya samu mulki ko ya samu ilimi ko ya samu lafiya ko ya samu kyau ko shi dan wane ne ko shi jikan wane ne ko shi yaron wane ne yawa yanzu ya fi karfin ya risuna akan dokar Allah madaukakin sarki wannan dabi'ar dan adam ne dan kaga yanzu annan anan Allah madaukakin sarki zai ce insan bai ce almu'min ba saboda al-insan bi dabi'atihi dabi'an dan adam ya kace dan adam dabi'ansa shine mai taurin kai shine kin gaskiya innal insana kulika halu'an idza masahu sharru jazu'an wa idza masahu khairu manu'an kaga ne yace fa idza huwa khasimun mubin ko gashi ya zama mai husuma kuma husumar afili kwalo-kwalo ya san haka ne amma kuma ya ki ya san haka ne ba kyau kuma ya rufe idonsa wato kenan sai yayi haka nan Allah madaukakin sarki ya sa jibillar dan adam take sai dai abinda yake gyara dan adam shine wato kenan wahayi idan ya karbi wa'azi in ya fahimci gaskiya kuma yadda gaskiya ce kuma ya karbe ta to sai ya tarike daga insaniya daga ya tashi daga matsayin insan sai ya koma kuma aqil sai kuma mai hankali sai kuma mumini sai kuma mai risna zuwa ga shari'a sai kaga shi da kansa da ya gane abu kaza ba kyau sai ya hakura da ya gane abu kaza Allah madaukakin sarki baya so sai ya hakura dan haka a wannan lokacin kuma yanzu ya tashi daga cikin wancan matsayin ya koma musulmi idan ya tarike daga wannan sai ya zama mumini in ya sake tarike daga nan sai ya zama musulmi to kaga sai ta kawata shiga a cikin lamarinsa sai kuma wato kenan ya kai matsayin da ake kira matsayin ubudiyya sai ya zama bawan Allah yanzu aikin da yake kullun kawai daga safe har dare har yanzu ya kwanta kawai yana ta yin aiki ne da Allah yana rubuta masa lada saboda duk aikin da yake yana la'akari da mai shari'a ta ce duk aikin da zai yana la'akari da aminin shari'a ta ce da haka duk aikin da zai yi Allah madaukakin sarki yana da rubuta masa lada kenan ya koma matsayin wato kenan ubudiyya yau amma wanda bai kai wannan matsayi ba sai zama mai jayayya wato kiran da lamarin Allah madaukakin sarki to mu jama'a
walan ama khalaqaha taqfiya jihum wa manafi wa minha taqulun
Allah madaukakin sarki bayan ya mana maganar halittar samai da kasai sai maganar halittar dan adam da kuma ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya masa kuma yanzu yake ambata mana sai ce wal an'ama khalaqaha dabbobi su na gida wato kenan na ni'ima Allah madaukakin sarki ya halice ta lakum a gare ku ma'ana ya halice ta lakum dan ku ay li ajalikum kaga lamu ta zama lamu ta'lili kenan ko Allah madaukakin sarki ya halice dabbobi dan ku ya halice ta saboda haka yanzu ni'ima kenan kamar yake cewa in ta'udu ni'matallahi la tusuha in abin ku kidda daga ni'imomin Allah madaukakin sarki to ba za ku iya irgewa ba Allah madaukakin sarki ya halatta muku dabbobi wato kenan na ni'ima in an ce dabbobi na ni'ima su ne me raƙuma ko shanu tumaki da awaki wannan su ne ake kira su dabbobi wato kenan na ni'ima al-ibulu da bakaru da abin nan da min al-da'al sinani wa min al-ibli sinani wa min al-baqari sinani yawwa min al-mai kuma da'al sinani wa min al-ma'azi sinani wa inna sunni wa tukina ake kira su yawanci an ce al-an'am sunni ake ne dan haka Allah madaukakin sarki ya halice su dan amfanin ku saboda haka yanzu me yake nan lakum fiha dibun kuna da wato kenan difu a cikin sa. Difu shine wato kenan dimi, dimi yau suna dumama muku jikinku. Ta ina suke dumama jiki? Za ku yi amfani da aswafiha wa awbariha wa ashariha. Yawwa, gashin dabbobin ana zuwa a bugu gashi, a bugu gashi, akai da ake buga audugar lini sai a kada shi, sai daga an sa a zare a mazari, an kada shi sai ya zama zare, sai a yi riga da shi. To wannan rigar tana da resistivity, wato kenan wajen barin sanyi ya shigo jikinka lokacin sanyi. Za a iya mayafi da ita, za a iya bargo da ita, za a iya riga da ita, za a iya wato kenan babban abin wando da ita. Ana sawa saboda a ji dimi, shine ma'ana difu kenan. Ta zama kamar kuma idan lokacin zafi ne, har yanzu wani lokaci aka yi tsarin ta, tsarin da za ta hana wato kenan zafi shiga jikinka. Saboda me resistivity nata na wato kenan abin karban zafi, in ba za ta iya barshi shiga ba, ko ba za ta barshi fito ba, gargwadon yanda aka aiwatar da ita. Shine Allah madaukakin sarki, just kamar dai abin nan mukayyaf fanka wannan, ko kuma air conditioning, yau condition AC. Yauwa, in ana bukatar sanyi za ta iya kawo sanyi, in ana bukatar zafi za ta iya bukatar zafi. To gashin dabbobin su ma ana abin dinsu, ana aiwatar da shi akan hakan. Dan haka Allah madaukakin sarki yake cewa la kufiya dibu, adibu shine asahana, shine wato kenan abin da yake dumama jiki, ko yauwa. Allah madaukakin sarki ya hore muku wato kenan a cikin ta da wannan, kaga wannan ni'ima ne da Allah madaukakin sarki ya yi muku da kun fi hadifin ku. Sai mai kuma wa manafi, da kuma amfani. Manafi shine jam'u manfa'a, amfani. Yanzu misali mu dauki awaki da shanu da ayatimaki da raƙuma, amfani ne suke mana. In abin a kirga amfani ne, ba za su kirguwa. Za mu ci namun su, za mu yi, bayan ya ce za mu amfani da gashin sai ce kuma za mu yi amfani. Kuma kaga amfanin shi kansa amfani da gashin shi ma na daga cikin manafi din. Amma sai ambace shi tukuna da farko saboda wato kenan wani dalili, sannan sai ce kuna da amfani a gurinsa. Za ku ci naman, za ku sha nonon, za ku yi amfani da kashin, ku yi amfani da fatan wajen sakawa a jikinku, ko yin shimfiɗi da dai sauran irin waɗannan. Allah madaukakin sarki ya ce kuna da amfani, abubuwa masu amfani wato kenan daga gare ta. Wannan hata kuluna, sannan daga gare ta kuna iya cin namanta. Kaga kenan wannan shi ma yana daga cikin amfani. Malamai suka ce wannan ayan tana nuni cewa wato kenan tufa irin ta gashi a rayuwar ɗan adam tana da muhimmanci. A yi amfani da gashin dabbobi a yi tufa da shi, kuma tana da tarihi, asalin tarihi, domin annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya sa irin wannan tufa din. Kuma annabawan Allah madaukakin sarki kafin annabi sallallahu alaihi wasallam sun sa tufa irin ta gashi, haka ne kamar annabi Musa alaihi salatu wasallam da waninsa. A cikin hadisin Mughira bin Shu'ba yake cewa faghasala wajhahu wa alaihi jubbatun min sufin shamiya dayyikatul kummi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke fuskansa, ko zai alwala ne a daidai lokacin, a jikinsa akwai wato kenan babbar alkyabba ko babbar riga wanda ya sako ta gashi, wanda aka yi ta da gashi kuma daga kasar wato kenan Sham. Da aka yi nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tana da hannunta, tana gurin sa hannun a takure yake wato kenan dai katul kumaini, hannunta guda biyu wato kenan suna da takuri. Saboda haka sutura irin ta gashi tana da tarihi, tunda da din ba a da wadatar abubuwan da ake tirattara da ake da su yanzu, ko yawwa. To wannan yana daga cikin amfanin ita wato kenan dabbobin a gare ku. To sai shi ne
walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun.
Allah madaukakin sarki ce walakum fiha jamalun, sannan kuna da abin da ake kiransa jamal a cikin dabbobin. Jamal shine wato kenan abu mai kyau, ko da zai kawatar da kai dan adam, wato kenan Allah ya yi shi, ana kiransa very aesthetic, yana son ya ga abu mai kyau, yana son ya ji magana mai dadi, yana son wato kenan ya taba mai kyau, ya sa mai kyau hakan nan. Don haka hankalinsa yana kwantawa a irin wannan. To Allah madaukakin sarki sai ya ce ya sa wani nau'i na jamal a cikin dabbobi, za ka gansu za su kwantar maka da hankali, za ka ji dadi, ranka zai so wato kenan ka gansu. Mun fahimci wannan? Hina turihuna, a lokacin da wato kenan lokacin waqatul iraha kenan, lokacin da suke dawowa daga gurin kiwo. Wahina tasrahun, da lokacin da kuke sakin su wato kenan su tafi kiwo. Anan Allah madaukakin sarki yana nuna mana cewa idan mutum yana da dabbobi da can, za ka ga mutum kwarai yanzu ma za ka ga mutum yana da garke da shanu, misali su ne mu a kusa da mu, ko su canan raƙuma, ko garken awaki ma, ko na tumaki, a ce kana da su kamar guda 500. A lokacin da ka zo ka gansu, aka ce wannan duna ka ne gaba daya, yakan baka sha'awa, mutum yakan ji daɗi, musamman a lokacin da suke dawowa daga kiwo. Kaga idan gari ya waye tafiya kiwo ake, amma Allah madaukakin sarki bai ce hina tasrahuna da farko ba lokacin da suke tafiya kiwo, sai ya ce hina turihuna, lokacin da suke dawowa. Saboda yanzu kana da raƙuma guda 50, ko awaki guda 100, ko tumaki shanu guda 100, suna dawowa daga kiwo, sun je sun ci sun sha, nonansu ya yi dantsal dantsal, sannan cikinsu ya kumbura rangan rangan, sun dawo suna tafiya suna abin da ya fi wata kenan ban sha'awa. Ko ga suna suna tafiya, kowanne ya ci ya koshi ya yi nak, suna tafiya. Za ka ba kowa ya zai gane wannan ba, sai wanda yake da irin wannan zai wanda yake irin wani ya ji kukan saniyawa yana kwantar masa da hankali. Balantana a ce ya ga sun zo suna wucewa dinnan suna tafiyar nan, wato kina a ciki, a ce na sani, kuma lokacin sun yi kiwo sun dawo. Allah ce hiya turihuna, ko yawa. Kuma abinda yasa aka ce hakan din aka fifita wannan, na farko kun ga mun ga in sun koshi za su dawo sun fi abin sha'awa, na biyu kuma in sun dawo din duk sun taru a gude, yanzu zaka ga su naka ne. To taruwan sun ma ka ga su a jere, ko an daddaure shi a gurin daurewar sa, ko an tara su a cikin hazira guda daya, wannan abin sha'awa ne. Sannan hina tasrahun, lokacin da kuke sake su tafi kiwo, shi kuma sai biyo bayan wannan, ko da safe kawai a ce ka gansu suna tafita suna tafita suna tafita suna tafita, wani sun wuce wani sun wuce wani sun wuce, duna ka ne sun tafi kiwo. Wannan shi ma wato kenan akwai ban sha'awa a ciki, amma ba ta kai wancan ba. Saboda idan sun fita kiwon, wannan tenan wannan tenan wannan tenan wannan tenan, amma in sun dawo du za su taru a gode ya ya fi kurji ne. Yawwa, don haka Allah madaukakin sarki yake cewa kuna da abin da ake kira jamal a rayuwa a irin wannan. Kuma Allah madaukakin sarki yakan ba wani yanda ya ga dama, wani ya zama yana da 10, wani yana da 50, wani da wani ba shi da ko guda daya, amma dai ala ayyi halin, wato wanda Allah madaukakin sarki ya bashi, to ya bashi ni'ima, don yana iddiga mana ni'imomi ne, ko kuma ni'ima kowa da irin wanda Allah ya bashi. Su masu wannan dabbobin za an ambaci tasu, la'alla kai ma akwai taka wanda Allah madaukakin sarki wato kenan ya tanada maka. To mu je mallam.
Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqi anfus inna rabbakum la ghafurur rahim.
Allah madaukakin sarki ce wa tahmilu athqalakum, kuma kuna daukan nauyece-nauyece, kuma ana kayayyakin nauyi naku akan wato kenan dabbobin, ko za ku dauki kaya ku dora ku tafi a tsakalakun ila baladin, zuwa garin da lamta kuno bi baligihi, ba za ku iya isa wannan garin, ku dauki wannan kayan ku tafi zuwa wannan garin ba, illa bi shikil abusi, sai da wato kenan wahala, sai rai ta sha wahala. Musamman wannan tana magana musamman ta fawa a lokacin hijira, ko kuma lokacin da aka tashi daga wani gari. Yawanci mutane za ka ga idan suna zaune a gu daya, ko ba su da wani damar mai yawa, amma za ka tafiya zuwa wani gari, kuma tafiya wanda mala'ala an tafi kenan, migration hijira, to kana bukatar ka tattara ko matsanka, to ka lode shi akan ka tafi, wato kenan matsala ne. Amma Allah ya bada ku tirki, ya ba ku dabbobi wanda za ku iya dallodawa a kansu, ku loda a kansu, ku loda a kansu, ku tafi. Kaga wannan ne imani, ko yawwa. Wancan zamanin da Allah ya bada ku tirki wa'annan, yanzu Allah madaukaki take ya kawo mana ƙarin ni'ima ga motoci. Yanzu a ce kana da motoci a ce koma koma kana da su kamar guda 50 ko guda 20 ko guda 60. A ce kawo ka'ida da mutanenka karfe 6 a kawo ta cikin yadi aje. Ko yawa lokacin da suke dawo wannan kuma kowa zai zo ya balance on daily basis. Wannan ya zo ya balance, wannan ya zo ya balance, wannan zai ya balance. Tana ɗauka da ganin zuwa Kano kowane mutum ɗaya naira 300,000 a cikin ta akwai mutum 18 kaga 3 sau 18 nawa eh 250 ko na zuwa kenan 56 na zuwa kenan na dawowa fa 56 nawa kenan 112. To a ce ka kaddara za ka yanka kullu a kawo maka kowanne ya kawo 50 ko 40 ma e ta da direban ta da ko sauran shugurgula duk su ci sauran eh to 250 sau guda 50 din da kake da shi lokacin da suke dawowa ci kowa za ta dawo Alhaji Gabalas wannan mata zo Alhaji Gabalas ina jira sai kake gani goban za su tafi ba za ka ji dadi ba amma fa ba kaman za su yanda suke dawowa ba sannan ana daukan kayayyaki daga cikin su wato gida aje zuwa gurgurare a wannan zamanin da Allah madaukaki sarki ya kawo mana ko to amma a zamanin ana dauka kan dabbobi sai ce za ku dauka ila baladin lam takunu bi balighihi zuwa garin da za ba za ku iya isa ba illa bi shikil amma ma'ana shikki in an ce shik duk daga jaji shakku to abin ya tsage ko yawa ai al insida sai da wato kiran ranka ta samu ma'ana sai ai sha wahala lokacin da lokacin da ka takura za ka tafi wani gari da kaya niki-niki a kanka kaga akwai nau'in wahala ka sha wahala ka zo exhausting energy ka da sauransu to amma inda dabbobi sai ka dora a kai sai ka gaya zama ka wato kenda saki don haka wannan rahama ne da jin kai yanzu amma mota ta zo ta mamaye gurin nan ko to yanzu ka dora kayanka a mota ka kai abu ne mai sauki rahamar Allah ne kana nan yanzu sai ka waya a loda maka kaya daga Lagos a lodo kuma motar ta dauko ta kawo maka a nan gurin wannan ba karamin sauki ne ga rahamar Ubangiji ba yana daga cikin rahamar Ubangiji inna rabbakum lalle ubangijinku la raufun wallahi mai tausasawa ne rahimin mai kuma jin kai ana nufin mutum ya arrafatu warrahama Allah yana tausayi yana tausasawa sannan kuma yana jin kai wani abuwa guda biyu kamar abu kusa guda ɗaya ne in ka lura da su amma kuma akwai baina kuma umun wa khususun yawa mai tausayawa har yanzu shine mai jin kai mai jin kai shine kuma har yanzu mai tausayawa amma sifofi ce guda biyu Allah madaukaki zai ci raufu ne shi kuma wato kenan rahimu ne yawa tausayawa shine duk wani abin da zai kawo muku sauki a rayuwa Allah yana kawo sanadin sa illa iyaka yana kawo komai ne a zamanin sa da kuma wato kenan lokacin sa a da can mutane da kafa suke komai duk kayan ayyukan su da ake in kaga sun dauki kaya daga wani guri sun kai wani guri sai dai su dauka da ka ko kuma su sari bishiya su dora kayan a kai su kwantar da ita suna rolling da haka za su Allah madaukaki yake ba su dama suka mallaki dabbobi suka kakkama dabbobin suka yi domesticating din su suka dawo da su gida sannan suka ci gaba da amfani da su a cikin irin wannan lokacin kaga sauki ya zo musu sannan yanzu Allah madaukaki tarki ya kawo mana karin sauki akan wancan la'alla ba mu san kuma abinda wato yanan na gaba za su zo samu na sauki a cikin wato kenan rahaman Allah madaukakin sarki don haka rahamar Allah tana tare da mutane musulman su da wato kenan wanda ba musulman su ba inna Allah ayyina rabbukum la raufur rahim lalle ubangijin ku wato kenan mai rahama ne mai tausayawa ne wato kenan mai kuma jin kai ne tamjima
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون
الله مرحبا كيسا كيسا يشي والخيل سننكم واتو كيدان دا 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 دوكي بو دوكي والبغال دا كم واتو كيدان الفدري والحمير دا جاكي اما ميسا دوية مسنة سبا wai adafi ne akan can da Allah madaukakin sarki yace wal an'ama khalaqaha yawwa sannan wai wa khalaqal khayla kenan ko anan kenan amma duk da haka fa akwai masu karantawa da wal khaylu wal bigalu wal hamiru su ko su dake shawari kenan alal istinafi yawa sabon magana ne anan kenan suka dauke shi amma wanda suka nasaba anan gurin sun yi adafi ne akan tuncan bayan Allah yake cewa wal an'ama wato kenan khalaqaha Allah madaukakin sarki shi ya halicce su su dabbobi sannan shi ne halicce alkhayl doki kenan wal bigal da wato kenan alfadari wal habir da kuma jaki to amma me yasa aka sa al bigal a tsakiya yace doki can karshe ce jaki tsake yasa alfadari saboda in ka lura ai tarihin alfadari shi dama ba mai zaman kansa bane in gausa ne ko idan doki ya bi jaka sai a haifi alfadari ko ko kuma jaki ya bi godiya anan ne ake samun alfadari don haka shi da sai aka kawo shi wata kenan in between don haka ma'ana Allah madaukakin sarki khalaqal khayla ya halicci wato kenan dawaki wa khalaqal bigala ya halicci wato kenan alfadari wa khalaqal hamira ya halicci wato kenan jaki litarkabuha domin ku hau wazinatin kuma wato kenan domin ku yi ado Allah madaukakin sarki ya halicci wa'annan abubuwa ne wato kenan don ku hau kuma don ku yi ado wannan lamu ta'lili da aka kawo a nan ita ta sa wato kenan aka samu ƙarin fahimta tsakanin malamai cewa to kenan idan Allah madaukakin sarki ya ce wato kenan ya halicci wa'annan abubuwa din don mu hau kuma ya halicce su wato kenan don mu ado kenan ba a halicce shi don mu ci ba a can baya ya irga wanda ya kamata mu ci ko sai ya ce me wal an'ama khalaqaha wa minha ta'kuluna Allah madaukakin sarki ya halicci dabbobin ni'ima a gare ku za ku samu gashin su ku yi maganin dari da shi za ku samu amfani a jikinsa sai ya ce kuma za ku ci daga jikinta an gama da wanda za ku ci kenan ko yawa sannan sai ya ce kuma da doki da alfadari da jaki su kuma ya halicce su saboda me da tarkabuha domin ku hau wazinatun ku yi ado da su saboda ana hawa doki a yi ado da shi wanda ba shi da danin doki yana iya sayan alfadari ya hau wanda ba shi da shi yakan iya sayan jaki wato kenan ya hau kuma kowa ya hau zai yi adonsa wato kenan gurgurdan abin nan nasa yadda Allah madaukakin sarki ya hore masa wani ma za ka samu ba shi da shi saboda ka wanda ba shi da shi shike da sai haƙuri ko malamai suka ce wai mallakan Allah ta'ala al-an'ama wad-dawaba wa zalala halana Allah madaukakin sarki shi ya mallaka mana dabbobi na ni'ima sannan kuma wato kenan ya hore mana su wa aba halana tazkiraha wal intifa'i biha ya kuma halatta mana wato kenan ya hore mana su mu amfani da su duk lokacin da muka ga dama wannan rahama ne daga jin daga gare shi sannan ya mallaka ma dan adam wa'annan abubuwa da wannan dabbobi duk dan yayi amfani da su wannan duka mun yi ittifaki a nan kuwa sannan suka ce kuma babu bambanci tsakanin malamai a wajen cewa ya halatta za a iya tunda Allah ya mallaka maka dabba zaka iya ba da hayanta misali kana da jaki zaka iya bada hayarsa mutum ya je diya ya dauko kayansa ya zo ya biya ka haka ne kamar yadda yanzu a zamanance zaka iya biya mutum mashin haya mashin dinka haya ya hau ya je ya dauko kayansa wato kenan ya kawo haka ne za kuma ka iya wato kenan karaba ka je ka dauko masa ya biya ka duk da cewa Allah madaukakin sarki ne dabba ce amma tunda mallakar ka ce zaka iya kamar yadda ne zaka iya duk abin da ake harkar kasuwanci haka a wajen wato kenan kira'i ma ya halatta abin nufi a nan kenan mun gane idan ka dauki hayar dabbar mutum ka ce zaka je wani guri da ita to a naira dubu goma misali to sai ka wuce gurin to idan wani abu ya faru da ita to yanzu kai zaka biya amma idan ka je ka a hanya ka je ka dawo a tafiya irin ta ka'ida ba a saba ba amma an matsala ta faru da ita yanzu wane ne zai dauki hasara mai dabba haka ne dan haka sai ya kawo wata dabba ta dauka maka kayanka ta karasa maka inda kake abin da suka bashi wato kinan ladan sa just kamar yadda muke yanzu a motoci ga dauki shitar mota ta dubi kayanka daga nan ta kai maka Kano along the line sai ta lalace a gaya sai mai mota ya dauki dauin gyaran motar sa sai ya kawo wata mota ta zo ta dauki kayanka ta kai maka Kano sai ka biya amma shi da in case zaka wuce Kano da ita kai hanyar Zaria sai ta buga a can to yanzu abubuwa guda biyu na farko zaka biya shi kudin wuce gona da inda kai bayan ka bashi wannan da kaidar da kuka yi sannan da bi ko zaka dauki doniyar mota tunda kai ka lalata ko to amma shi da in case zaka wuce da ita Zaria ko motar ko dabbar bayan ka je ka gama abin da kai ka dawo Kano ka kama hanya zaka dawo ka zo ka shiwarin sai mota ta lalace yanzu dawa ne take ne ko kuma ko kuma ta wanda ya dauka amma fa ya wuce ya tafi Zaria ka karbi motar mutum iyaka Kano ne ka je sai ka wuce Zaria sai ka dawo yanzu kana dawowa gida ka kama hanya ko sai ta lalace to still yanzu asara ta mai mota ne amma kuma za a caje shi wucewa wato kidan Zaria wato kidan da yayi anan gudu mun gane wannan to irin waɗannan tsarirrukan da aka tsara da a motoci a dabbobi a haka ake yi saboda abin in kuma yanzu ka ba ya baka mota amma ya baka dabbar sai ka tafi da ita yanzu harkar ci da ita da shayar da ita akan kai yake idan aka samu abin da ake kira ta'addi akan hanya ko ka hana ta abincin da ya kamata ko kuma kai over loading dinta ko idan ka hana ta abinci sai ta mutu a dalilin wannan yanzu kai zaka biya kamar yadda in ka dauki hayar motar mutum ka tafi da ita sai kai wani abin da ya ganganci ya lalata mota yanzu kai zaka dauki da wuniya sannan idan kun yi alkawari zaka load da buhu goma ne na auduga a jaki ya kai maka azare masala sai ka load da buhu goma sha biyar to in matsala ta faru yanzu da jaki kai zaka biya kamar yadda kai dauki motar mutum kace zaka kai buhunka guda 20 sai ka je ka load da buhu 37 sai ka tafi da ita sai wani abu ya faru shi along the line yanzu mota ta kace kai zaka gyara ta sai zaka gyara ta idan kuma ta je ta dawo lafiya sai a zo a zauna sai a yi la'akari da abin da ka kara sai a kara maka abin da ya kamata a kara maka na wato kenan ladan mota tunda kai overloading dinta ka sa ta bisa wato kenan sabanin ka'ida mun bayyana wannan kamar yadda inda dabbar ne ma haka zaka mata amma idan ka kara misali ka ce buhu 20 zaka loader sai ka loader buhu 1 ai sai ka kara buhu 1 akai kaga buhu 1 wala Allah ba zai iya kusa wani damage ba to in aka ji aka dawo dan babu matsala Allahumma sai dai idan shi wato kenan mai motar ne yace wato kenan bai yarda da wannan ba mun gane wannan idan yace shi bai yarda ba wato shikenan sai ka biya shi amma dai in ba a ta'addanci ba dan abin da ka kara ko ka dan rage don da in ka ce a cikin buhu 20 din da kace idan ka rage buhu 1 ka sa 19 in ka je ka da zai ce ka ba shi ka cike masa kudin sa nan ga yanda kuka yi don haka in ka daura guda 1 ma inda ba matsala ne ta faru ba wato kinan in ko ba tarkiki ya tayar ba to shikenan nan ma babu wato kinan matsala akan wannan mun fahimci wannan yawa sannan akwai magana da malamai suka yi ta yi wajen suka kari junan su a kan wato kenan da Allah maɗaukakin sarki ya ce ne tarkabuwa wa zina ɗin nan ko daga cikin malamai wanda suka tafi a kan cewa lalle haramu ne a ci naman doki mun bai jona haramu ne a ci naman doki cikin wanda suka tafi da wannan akwai wato kenan Abdullahi dan Abbas amma daga baya dauke shi a matsayin karaha saboda me saboda ai Allah maɗaukakin sarki ya ware waɗanda za mu ci kamar yadda muka bayani ya ware kuma wanda kenan ba za mu ci ba saboda haka suka ce wannan wato kenan makruhi ne kuma ya samu daga cikin tabi'ai ma wasu da suka goya masa baya akan wannan fahimta to amma ta hakiki da ya zo shi akai shine cewa Allah madaukakin sarki nan ya ƙara bayani ne akan wato kenan ni'imomin da yayi ba wai don harantawa ba mun fahimci wannan ba wai don harantawa ba kuma sun kawo dalilai masu yawa ɗaya daga cikin dalilan shine a lokacin da aka yi yakin Khaibar an yanka jakuna haka ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har an dafa tukwane suna kanshi ya ce a zubar saboda daga yawanci Allah madaukakin sarki ya haramta muku cin jaki wannan ya faru yakin Khaibar a shekara ta nawa kai yakin Khaibar kaga wajen shekara ta 8 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam wannan surar da muke karantawa makiya ce inda an haramta cin jaki da doki da alfadari tun a makka da yanzu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su dafa naman jaki ba har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zubar da shi yau saboda haka kaga wannan yana nuna cewa haramcin jaki da doki da alfadari jaki dai haramcin sa bai zo ba sai a wannan guri yanzu bulubulu mun sanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta cin jaki mun gane in ko yanzu aka haramta jaki to a lokacin da ake wannan ayar ta sauka kenan jaki bai zama haram ba kuma kashi sun dafa ma yanzu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana in ko jaki bai zama haram ba to babu abin da zai haramta doki babu abin da zai haramta wato kenan alfadari sannan kuma akwai hadisai da suke nuna cewa na Asma'u tana cewa sun yanka doki sun ci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yawa illa iyaka fahimtar da su Abdullahi bin Abbas da wasu makamantansu suke cewa ai wannan an yi sa ne da tarkabuha wa zina yasa wasu daga cikin almajiransa da wanda suka tafi a mazhabansa suka dauki wato kenan cin doki haramun ne mun fahimci wannan amma dai na jaki tabbas ya bayyana daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam amma doki da alfadari wato kenan ba mu ga wannan harancin ba don haka takiki da suka yi shine cewa ba matsala amma mazhabin Imam Malik sai ta kafe akan maganan da Abdullahi dan Abbas yake karhantawa ba ka shasa daga duk mazhabin Maliki ba sa ci amma ka tsallaka wasu su mazhabobin daga samu wato kenan ba matsala akan wannan ko yawwa Allah wa dauki take cewa wal khayla wal hamira wal bigala litarka menene wato wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wa dina sannan sai ce ni wa yakulu kuma la ta'lamu sannan Allah madaukakin sarki ya halci wa'ansu abubuwan da wato kenan ba ku sani ba sai yazo da fi'ili mudari yakulu kuma ana zai halitta yakulu ko imma ayakuna hadran wa imma ayakuna fil mustaqbal yawa a lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce musu zai halicci wasu abubuwan da za su dauki kaya cikin abin da ba ku sani ba ma ku yanzu wala Allah kokolansu ba za ta kai cewa ai mota za a yi da jirgi da kuma jirgin ruwa irin wannan na zamani ba to amma Allah madaukakin sarki sai ya ce ya halicci su ma zai halicci wasu abubuwa da ba ku sani ba wato kenan kenan yanzu mota ta shiga cikin wannan Allah madaukakin sarki ya halicce ta mun gani sannan jirgin ruwa mai aiki da na'ura da jirgin sama mai ɗebe kayan mutane da sauransu duka sun shiga ciki Allah madaukakin sarki shine ya san wato kenan gaibi da abin da zai faru kuma gobe to mu je mallam lokacin to alhamdulillah za mu dakata nan abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya amfana da mu abin da muka kuskure a wajen fahimta Allah madaukakin sarki gane da mu kuskuren ya ba mu ikon gyara to mu je now e mai mota da ke mutum zai je kan a zai ba ku kudin motar ku yau tun da kira'i da ka'idar kira'i da kuka yi shine wato kenan zai kai ku kan sai motar sa ta lalace a gaya ko a wannan ba zai zama abin nan ba sai dai idan ababin tausayi tunda shi ma yanzu matsala ya faru tunda ya kai ku har guri kaza sai kuka ci barushi da asarar sa ko kuma sai kuka cikata da ku aljibin ku sai kuka tafi abin ku to Allah madaukakin sarki yana son ba su yi sani wasinu inna la yuhibbul musini kuma za ku ga gurbin sa kuma wata rana an ga sai an biya ka yawa tunda ai hakkin ka ne yawa ba ku yi da shi akan in ka je wani guri mota ta bace sai ka tsaya ya gyara ba na na alfadari eh ita alfadarar jaki da doki da suka haife ta shi ma alfadarin jaki da doki da su idan suka hadu da alfadari da alfadara duka jikokin jaki da doki ne to ba ja Allah da jike lagu to akwai tambaya to aka